أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم على آله وصحبه والتابعين لمن هاجر إلى الدين حق قدر دار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا أتاشي بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل مزيد العدل علم يعلم للمجلس اتحاد نوع علم النمي فالثالث الوقف وقيل إن بدا سواه لا يقبل عرفا نردد والأشبه المنع هنا وإن ألا نقل توفر الدواء للملا فإن يكن ساكت أنها هافزة تعارى كإن فاها لافزة وإن تكون من واحد كما مرى أو غيرت إعرابه تعارى أو واحد أو واحد قد انفرد يقبل في الثلاث هلف لم يرد وكالمزيد أرسلوا وأسندا أو وقفوا وهو إلى الرفع غدا إن لم يخل الباقي عند الأكثر ثم الصحابي إذا ما حمل إلى أو التابع مرويا على أحد ما أنا يهي زدت نافي نتبعه فيه على هلافي أو لا تنافي فهو كالمشترك في حمله لمعنى يعيه فسلك وحمله على هلاف الظاهر يتبعه قوم من الأكابر والحق لا وكيل إن يهمل عليه لعلمه بقصد هادينا إليه فأقوانا لا يقبل الكافر والمجنون. وقبل مزيد العدل idan aka ruwaito hadisi da siga biyu a wannan ruwayar an yi kare an kare wani abu a wannan ruwayar kuwa ba a kara ba to in ya zama shi wanda ya kara din adali ne za ka bi tasarwa za ka bi wannan karin da illami ulami lim majlis ittihad matakar dai ba a san cewa a mazauni ɗaya ne manzon Allah ya faɗa ba amma an san a mazauni ɗaya ne to wannan shi za a faɗa wannan ga yanda ya ruwaito wannan da ya tashi ruwaitowa sai ruwaito da kare wanda ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganan ne a waje biyu a waje na farko bai faɗa da karin ba a waje na biyu kuma ya faɗa da karin to a irin nan inda shi wanda ya ruwaito karin adali ne sai a karbi karin nasa yanzu misali kamar hadisin zakar fiddaka dewa daga marwayata yanda suka ruwaito cewa mutum dole ne ya fitar wa da bawansa zakar fiddaka ba su kayyade cewa bawan wanda yake musulmi ba amma ruwaya wata ruwaya ta Imam Malik shi da karin cewa minal muslimina to sai aka karbi wannan saboda ba a tabbatar da cewa ma a waje ɗaya ne manzon Allah ya faɗa ba balle har a ce ya za a yi ɗaya kawai shi ya zai ruwaito da cewa minal muslimina sauran ba su ruwaito ba au ilmun numi idan ku an san cewa a waje ɗaya ne ya faɗa to a sannan akwai zantuttuka uku akwai kauli da cewa eh nan din ma dai za a karɓa saboda ta yi a faɗi magana a waje ɗaya wani daga cikin wanda suke wajen ya zamo ya kiyaye duk abin da aka faɗa amma wani ya zamo wani abu daga ciki bai kiyaye ba saboda su dewa ko a tsarin mutane sai ta wani ya bada labari wani in ya tashi kawowa ya kawo shi cikakke wani an faɗa masa ma cewa ai ya faɗi kaza a wajen sai ce shi kuma hankalinsa bai kai ba ma san da yake faɗar wannan shi yasa ashe kenan ba a ce ba za a karɓa ba kauli na farko kenan kauli na biyu ko shi ne cewa a'a haba yanda sahabbai suke da himma wajen jin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da isar da shi ga na baya ya za a ce sahabi da yake nan manzon Allah ya faɗi magana a ce wata a ciki bata shiga kunnan ai tsarin sahabbai ma manzon Allah yana magana shuru suke cewa kai ka annama ala ru'usihim dayu yanda suke shuru suna sauraron sa shi yasa ai gaba ɗaya ba za a karba ba wannan karin ba za a karba ba fasalisu zance na uku alwaqaf shi ne cewa ba za a karba ba za a ce ba a karba ba ba kuma za a ce kada a karba ba shine sai ai tawakkufi wannan kaulin kenan na uku wakila kauli na hudu in bada siwahu idan wanda bai ruwaito karin ba la ga hudu urfan wanda ba zai rafkana bane ga al'ada kamar aka san shi da naci jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bada ita to urdu da sai kai raddin wannan karin amma ba haka ba sai a karbi karin wanda wannan kaulin na karshe na hudu din nan akan sa'amidi malamin nan babban na usulul fiqh wanda yake wafati wajen 638 da kuma ibnul hajib shi ma dai malami babban na usulul fiqh illa ya kashi amidi shafi'i ne ni kuma ibnul hajib maliki ne shi ibnul hajib ya wafati 646 shi yasa tsakanin su dai ba wani dadewa bane la iyaka shi Ibn al-Hajib ana ganin gwanancewarsa a bangarori daban-daban shi kuma Amidi gwanancewarsa usul al-fiqh da abin da ya shafi ilmul kalam da falsafa shi yasa wasu ma suna dan jin wani abu game da shi saboda irin yanda ya kutsa ilmul kalam da kuma falsafa shi Amidi kenan to wala ashbahu al-man'u huna amma abin da yafi kamata wato na kauli na biyar kenan shine a hana ana wato in ala naqalin tawaffara da wa'ilil mada idan dalilan da za su sa a ciro yake suna da yawa kwarai ga jama'a to a sannan ba za a karba ba wannan wanda shine kauli na biyar shi yasa anan zan ta cika guda biyar ne idan wannan magana kar magana ce wadda take muhimmiya wanda za a so a ciro ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai zama duk wanda suka ruwaito ba su ciro ta ba sai mutum daya to a irin nan ba za a karbi wannan karin nasa ba za a dauka ko diwaye saboda ai muhimmiyar magana ce ita magana takan zo da wani nau'i na muhimmanci wanda zai zama a ce ai masu ciro ta sun yawa ban yi ku sakitu an hatiza idan wanda ya shiru bai faɗi ƙarin ba ya zamo ya fi kiyayewa daga shi wanda ya ruwaito ta'arara to sai a ce an samu ta'aruri ka inna faha latiza kamar yadda ya fito ɓaro-ɓaro ya ce gaba ɗaya shi bai ji wannan ƙarin da wannan ya ruwaito ba to sai ya zamo an samu ta'aruri kenan wayan ta kuma min wahidin idan ya zama ƙarin daga ɓangaren mutum ɗaya ne ko ragin daga mutum ɗaya ne kamar marayin da aka faɗa a baya augayyarar irabahu ko ya zama ta sauya da irabi ta'arara sai a ce an samu ta'aruri kenan a cikin ruwa yanzu misali da a ce wani zai ruwaito fi 40 shatan shatu sannan kuma fi 40 nisfu shatin za a ce an sami saɓawa li'irabi ma saboda in 40 shatan shatun ne za a ce shatu wannan kuma fi 40 nisfu shatin shatin ɗin zai zamo da kasara kaga an samu bambanci kenan an wahidin koko ruwayar ɗaya-ɗaya wace ya ruwai shi wannan ya ruwaito daga malaminsa wannan ma ya ruwaito daga wannan malamin sai ya zama shi wannan ya kawo daga malamin nasa da ƙari shi ko wannan bai kawo da wannan ƙarin ba kadin farat ya zama shi ɗaya shi ya kawo da ƙarin ɗayan bai kawo ba yuqbal za a karba yuqbal ɗin jawabi ne na in a baƙaddarawa shi yasa da jazma wa fi salasu wal ful lam yurad amma fa a gane duk matsalolin na uku da aka faɗa daga baya akwai saɓani saɓanin da yake shi kansa mai ƙarfi ne ba za a iya cewa a ɗauke shi gaba ɗaya ba dole su ma wanda suka ce suna da fahimta saɓani wanda aka faɗa a nan magana ta su ta cancanta a saurare ta wa kalmazidi arsalu wa asnada da a ce wasu marwaita za su faɗa hadisi a matsayin mursali wannan kuwa faɗe shi a matsayin mutasili to shi ma wanda ya ruwaito a matsayin muttasilin kamar matsayin ƙari ne inda aka ce ana karɓar ƙari to wannan ma sai a karɓi wanda ya ruwaito a matsayin muttasilin idan ko ba a inda ba a karɓar ƙarin ne sai a kyale wanda ya ruwaito a wajen a matsayin muttasilin ai aiki da ruwaya mursala aw waqafu ko kun suka kawo hadisin a matsayin iyakar sahabi wa ila rafi gada shi kuma yace a ai hadisin marfu'i ne to kamar ƙari ne su malaman sulufi a duk irin nan suna daukan cewa kamar mazidi ne kamar mazidi ziyada ne a cikin hadisi wanda su malaman hadisi a irin nan abinda suka fi karfar rijawa shi ne musnadin ko muttasilin akan wanda yake mursali haka nan ruwaya da ta nuna cewa marfu'i ne akan wanda ta nuna cewa mauqufi ne shi ne abinda su malaman hadisi suke kai amma magana da aka faɗa a nan wadda su malaman usulul fiqhi suke kai ne akwai kauli ka taso a wajen malaman hadisi da cewa ana duban wanda suka fi yawa idan mafi yawa sun ruwaito hadisin a matsayin mursali yan kaɗan suka ruwaito a matsayin muttasili to sai a aiki da ruwayar wanda suka ruwaito a cewa mursali ne tunda sun fi yawa ko mafi yawa suka ruwaito hadisi a matsayin mauqufi amma yan kaɗan suka ruwaito shi a matsayin marfu'i to sai a aiki da ruwayar mafi yawa wanda suka ce hadisin mauqufi ne shi ne wannan waja'izun hazfuka ba'arar lahabari daidai ne a wajen ruwaito hadisi ka shafe wani ɓangaren daga hadisin ilmi hillal baqi idan shafewar ba zai ɓata sauran ba inda al'aksari wurin mafi yawan malamai ba dole ba ne in ka tashi ruwaito hadisi sai ka ruwaito gaba ɗaya ka iya ruwaito wani ɓangare ka ƙyale wani ɓangaren idan dai barin ba zai kawo ɓata ma'ana ba yanda za a gasa ta su kansu malaman hadisi suna yin haka da yawa yanzu Buhari kuri da yawa hadisi ɗaya sai ya kasa shi wajen waje uku ko waje hudu a wannan wajen ya kawo iyaka wannan lafazin wato iyaka wannan ɓangaren a wani wajen kuma sai ya kawo wannan ɓangaren a wani wajen ya kawo wannan ɓangaren saboda duban da cewa koyaushe yana duban cewa wata matsala za a istinbadi daga hadisi ya zamo masa wajen za a yi istinbadin matsala ce ta sallah sai ya kawo iyaka nan a babin sallah a cikin hadisi in akwai abinda shi ko za a yi istinbadin wata matsala ta azumi sai ya bari sai a babin azumi ya kawo wanda irin wannan yana da yawa a cikin Buhari saɓanin abokinsa almajirinsa Imamu Muslim wanda shi galibi ya tashi kawo hadisi ya fi gwammace ya kawo shi gaba ɗaya da abin da ya shafi babin da yake magana a kai da abin da ma bai shafi babin da yake magana a kai ba yakan kawo gaba ɗaya to summa sahabi sannan wanda yake sahabi nan kuma za a yi magana akan fassarar da sahabi ya bayar ga hadisi meye matsayinta zai zamo duk wanda suka zo daga baya dole su yarda da wannan fassarar ko ko ba dole bane su yarda kowa ma yana da damar ya bincika ya gani inda ya kai matsayin wanda zai bincika din in har ya kai matsayin wanda zai bincika din yace sannan sahabi zama hamala marwiyan in ya dauki wani hadisi da ruwaito ala ahli ma'ana yayi bisa ɗaya daga ma'anoninsa ya ruwaito hadisi wanda hadisin nan yana ihtimalin ma'ana fiye da ɗaya to amma shi da ya tashi sai ya dauki hadisin ya fassara shi da ma'ana ɗaya tak daga cikin ma'anonin nan zitta rafi ya zama ko ma'anonin in dai za a dau wannan to waccan sai an ajiye ta ko za a dau waccan to wannan sai an ajiye to na tabahu abin da yake wajibi mu bi shi mu yadda da wannan fassarar ta sahabi kan wani ya ce zai wani ijtihadi ya dau wata fassara daban ba ta sahabin ba kila a wani kaulin ma aka ce ba wai sai sahabi kadai ba awit tabi'u a wanda yake tabi'i idan ya ruwaito hadisi wanda yake yiwuwar fassara biyu ko fiye da biyu amma sai ya dauke shi bisa fassara daya to abin da yake wajibi akan mu da kuka zo daga baya mu bi wannan tabi'in fihi a wannan fassara ala khilaf amma fa wannan maganar da aka faɗa ita ce tafi ƙarfi ko tafi inganci, ba wai ita kenan anan ba. Akwai kauli da cewa a ba lalle ne akan mabubu sahabin ba, ma iya ijtihadi mu gano wannan fassarar da ya baiwa hadisin ita ce tafi daidai, koko fassarar da shi bai baiwa hadisin ba wanda yake ta kore wanda shi ya baiwa hadisin ita tafi ƙarfi, sai mu koma gare ta. Aula ta nafi idan ko ya zama daman hadisin yana ihtimalin ma'anoni fiye da biyu fiye da ɗaya, amma kuma tsakanin ma'anonin nasa ba korereniya, ma'ana dan an ɗauke shi bisa wannan ma'anar bai kore ɗaukansa bisa waccan ma'anar ba, amma sai ya zama shi sahabin nan da ya ruwaito ko kuma tabi'i ya ɗauke shi ne bisa iyaka wannan ma'anar. To a sannan ba dole ba ne mu ce za mu bi shi fawokal mushtariki, ya zama kamar mushtariki ne yanda aka faɗa a baya cewa yasihu an yura da ma'ana yahu tajawuzan wasafi'i ra'ahu haqiqatan wa zuhurin fihi ma fahamal bidaqari natin alayhi ma ku an yi bayani a babun mushtariki fi hamlihi li ma'ana wayhi dangane da ɗaukansa ga ma'anoninsa guda biyu fasluki. Shi ya sa ka sanya shi ta farkin mushtarikin wa hamluhu ala hilafin zahiri, inda kuma sahabi ya ruwaito hadisi sai masa tawili hadisin nan ga zahirin ma'anarsa, amma sai muka ga sahabin da ya ruwaito hadisin ya kyale zahirin ma'anar ya koma ma'ana wadda take majaziya, misali ga ma'ana ta haƙiƙa amma sai ya kyale ma'ana ta haƙiƙa ya koma ma'ana majaziya, ko kuwa inda umarni ya zo sai ya ɗauka masa cewa mandubanci ne. To a nan akwai zantuttuka, to ya tuba hukumin na lakamire. Akwai da yawa daga malamai, manyan malamai da suka ce a yi sai a bi shi, amma waɗannan masu faɗar wannan ƴan kaɗan ne, ko da yake gagga malamai ne amma kuma ƴan kaɗan ne. Mafi yawan malamai su cewa sai ba za a bi shi ba akan ɗaukan hadisin bisa wannan ma'anar wadda take ba zahira ba, bari sai a ɗauka bisa zahiri, sai dai ga wani dalili wanda ya fito ga kowa wanda zai sa a ce a kyale ma'anar wadda take zahira a koma ma'ana mu'awwala. A irin nan ne shi Imami Shafi'i yake cewa yanda Amidi ya ruwaito cewa kaka zan bar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan zantutukan wasu wanda da a ce na haɗa zamani da su da zan iya kawo musu hujja in nuna musu cewa abinda suke kai ba lallai fa ya zama shi ne daidai ba, cewa za a bi shi ɗin shi ne abinda da yawa daga hanafiyawa suke kai. Ƙauli na uku shi ne abinda Abul Husayn al-Basri ya faɗa cewa idan shi sahabin ya tafi ga wannan fassara saboda ya san manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya ga wasu ƙarinu da take hukunta haka, to a sannan sai a bi shi. Idan ko ba haka ba ya zama ba a san hakan daga gare shi ba, to a wannan halin ba za a bi shi ba, sai a tsaya a bincika a cikin dalilin da ya yi amfani da shi. Idan dalilin da ya yi amfani da shi wajen kyale zahirin hadisin tafiya bisa tawili karɓaɓɓe ne, to shi kenan sai a bi shi. Amma idan ba haka ba ya zama ba karɓaɓɓe ba, to ba a bi shi ba, sai a kyale maganar tasa a tsaya ga abin da yake zahirin, a kyale tawilin da shi sahabin koko mata da in yi wa hadisi. To a tashi layin ƙwaƙwalwar kafiru matsalatun ne ko ta alhamdulillah. Ai shi ne an faɗa a baya cewa akwai saɓani na malamai, akwai wanda suke ganin lallai ne a bi shi sahaba ya zama wato za a bi shi sahabin lallai, amma akwai wanda suke ganin a ba lallai ne a bi shi ba, yawa saboda zarar ijtihadi ne nasa to kuma ijtihadin sa ba lalle ya hau kanmu ba ba lalle ne a ce ya hau kanmu ba ba ko ina bane ijtihadin sahabi za a ce ya hau kan wanda suka zo daga baya akwai ne yake akwai damar shi ijtihadin sahabi a kyale shi ba wani ijtihad duban dalilai da za su bayyana Ah, tai yana shiga mun. Ai shi ba wanda yake ruwa ya mahfuza. Ai kage kamar shine wanda aka sani. Wanda yake ko ba munkari ko shazi ko shine mukabalin mahfuzi. Shi kamar wannan ba a san shi ba. Yawa kamar ba a san shi ba ga yanda su wanda suke gagga suka ruwaito ko ga wanda mafirin jayi ya ruwaito shi ma shi yasa ai ya shiga a cikin irin wannan babin yawa kaga gaba daya ma daman shi su zuzi in ya kai wani matsayi ai yana kore a ce hadisin ingantacce ne tunda daya daga cikin sharuɗan inganci hadisi shine kai ya zamo shazi walam yakun shazza wala mu'allala ko yana suyudi yake fada a alfiyatul hadisi Allah ya taimaka Allah mu karanta fatiha daya salatul fatiha uku